الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 12 ga watan 10 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai azumi na kafara, mutum yana iya raba su ya yi jefi-jefi har ya sauke adadin da ke kansa, ko kuma dole sai an jera shi? To a nan muma muna da tambaya, wace kafara ce? Shine yace kafara ta rantsuwa. To a takaice, ita kafara ta rantsuwa jera waɗannan azumi uku ba wajibi bane. Mutum yana iya yin su daban-daban har ya kammala iya abin da yake kansa. Domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi idlaƙin azumi uku akan duk wanda ya yi rantsuwa, rantsuwar da ake kiranta al-yaminul munaqib. An gane ko? Idan bai samu ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, wanda ita rantsuwa wadda take mai kulluwa wadda ake yi mata kafara shine idan mutum ya yi rantsuwa da Allah cewa zan yi kaza, kuma bai ce insha Allah. Idan bai aikata wannan abu to kafara ta hau kansa, ko kuma ya rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba, kuma ya yi aikata wannan abu to wannan kafara ta hau kansa. Misali, kace yau wallahi bana zuwa kasuwa, kawai zama zan yi a gida na huta. Wani ya lallako ya ce wani ina buƙatar kaya kala kaza, ka gari ba, ka ce mutafiyin baka, ka je kasuwa ka buɗe shago ka bashi, to dole sai ka yi kafara. Ko kuma ka yi rantsuwa da Allah ka ce, misali ka ce yau sai na je kasuwa, kuma rana ta gudo ta faɗa baka je ba, to shi ma wannan sai kai kafara. To kafara a nan Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana ɗaya daga cikin abubuwa uku. Abu na farko shine ƴantar da bawa. Idan mutum bai samu bawan da zai ƴantar, to shine ƴantar da bawa, ko kuma ciyar da miskini 10, ko kuma tufatar da su. Wannan zabi ne Ubangiji Ta'ala ya bamu game da waɗannan abubuwa uku. mutum ya tsaya yayi nazari ya ga wanne ne yafi masa sauki, yantar da bawa ko yin azumi wannan ko ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su. Ka samu miskini goma a lokaci guda, kowanne a cika masa kwanansa da abinci yadda zai koshi, ko kuma ka tufatar da su. Idan namiji ne, kai masa riga da wando, in mace ce ce kai mata riga da zani, wato da mayafi ko mu ce da hijabi, sai kama miskini goma. In ɗaya daga cikin wannan uku bai samu ba, to shine Ubangiji Ta'ala ya ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, duk wanda bai samu ba ɗaya daga cikin waɗannan uku, Ubangiji Ta'ala ya ce na kai shi azumi uku. To kaga anan mu ko galibi kawai mutum farko ma azumin yake wato tunkara shi, kuma sai in baka samu ba ɗaya daga cikin waɗannan uku sannan zaka yi azumi uku. Amma matukar zaka iya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, to ba maganar azumi. Domin idan ka kalli ayar mai Allah ya faɗa, cai la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون جاي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وبنجيكم كبايا كما هو wato da yashasshiyar rantsuwa shine abin da yake gudana akan harshe ba tare da kudirin zuciya ba. Domin al'ada ce ta Larabawa, sun saba a cikin zance sai ka ji mutum yana la wallahi bala wallahi, amma shi ba yana nihin rantsuwa ba, harshen ne ya riga ya saba. Shine muka yi misali, ai ko anan zabarmawa galibi za ka ji suna rantsuwa, amma ba rantsuwa ba ce mutum yake nihi, sai ka ji mutum ya ce walla walla kafin ku gama zance da shi na minti biyar ya yi wannan kalima ta fi a lissafa, amma shi ba yana nihin rantsuwa ba, harshensa ne ya riga ya saba da kalimar. To wannan ana kiranta al-yaminul lagiya, yashasshiyar rantsuwa kenan. To irin wannan rantsuwa Allah baya kama mu da laifi, sai ce walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman, ku san da cewa Ubangijinku yana damƙar ku, yana kama ku da abinda wato kuka kulla na rantsuwa kenan, abinda zuciya ta kudirci. Kamar yadda can yace la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum a cikin suratul baqara. To anan sai yace walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman, ku san da cewa Ubangijinku yana kama ku da abinda kuka kulla rantsuwa a kansa, ma'ana abinda zuciya ta kudirci. Sai yace fa kafaratuhu, kankarar laifin ita wannan rantsuwa. Ubangiji Ta'ala yace iqamu asharati masakina, ciyar da miskini goma. Min awsati ma tud'imuna ahadikum, daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalinku. An gane ku? Kenan matsakaicin abincin da kuke ciyar da iyalinku, ba kololuwa ba kuma ba ƙasa ba, sai ka tsaya ka diba matsakaicin abinci tsakatsakiya wanda kai kake ci kuma kake ciyar da iyalinka, to wannan shine za a ciyar da miskin na goma. Sai ya ce auki suwatuhum, ko kuma tufatar da su, kai musu tufafi, maza kai musu riga da wando, in mata ne kai musu riga da zane wato da hijabi. Sai ya ce au tahrir raqaba, ko kuma yantar da wato bawa. Sai ya ce famalla, kenan wannan zabi ne Allah ya bada, ɗaya daga cikin wannan abubuwa uku wanda ya fiye maka sauki ka zaba. Sai ya ce famalla yajid, duk wanda bai samu ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku, Ubangiji Ta'ala ya ce fasiyamu salasati ayyam, na kan shi azumi uku. Kaga kenan sai in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba, sannan mutum zai yi azumi. Kenan a farko ma ba za ka ridi yin azumi ba, sai in ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan. Sai ke zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kankaran laifin rantsuwar idan kun yi rantsuwa. Ubangiji ta'ala yace wa hafaku aymanakum, wato ku kiyaye rantsuwar ku. In kai rantsuwa ka karya to kai kafara, wannan kafara ita ce za ta goge ma laifi. Dan haka jera wannan azumi ba wajibi bane, amma kafara ta kisa, kisa wanda yake na kuskure, wannan azumi 60 da mutum zai yi dole zai jera su. Idan yayi 60 ba daya sai ya ce bari in bari na huta gobe jibuna ciki, to gaba daya wannan 59 ya rubuce, domin sharadi Allah ya yi shine yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ain tawbatan min Allah a cikin suratul nisa. Haka kafara ta zihari shi ma jera waɗannan azumi uku wajibi ne. An gane ko? Tunda ni Allah yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ain min qabli an yatamassa. To amma shi na kafara ta ranzu kuma haka na mutumin da ya abka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan, to shi ma in ba zai iya yantar da bawa kuma ba zai iya ciyar da miskini 60, mataki na uku da Allah ya bashi shine yayi azumi 60 a wannan yayi azumi 60 a jere. Abu na farko yantar da bawa, idan ba zai iya yantar da bawa azumi 60 a jere, idan mutum ba zai iya azumi 60 a jere, mataki na uku shine mutum zai ciyar da miskini 60, wanda kar mu manta ya gabata hadisin sahabin da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi na halaka, hankalinsa a tashe yazo a firgice, manzon Allah yace me ya halakar da kai, yace ya rasulullahi na abuka ma iyali na alhali kuma wata ne na Ramadan cikin yini na Ramadan. Manzon Allah yace masa shin zaka iya samun bawon da zaka yantar da shi, yace ya rasulullahi inani ina yantar da bawa. Manzon Allah yace masa fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ai, manzon Allah yace shin kana da ikon azumtar wata biyu a jere, yace a. Manzon Allah yace masa zaka iya ciyar da miskini 60, yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, yace tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta, yace wallahi ban san wasu masu gidan da yafi na wata lauci, ina ni ina iya ciyar da miskini 60. A takaice dai a hadisin manzon Allah cewa ya masa shin ka iya azumtar wata biyu a jere, wanda wannan shi ma nassi ne wanda yake tabbatar da kafara ta wanda ya abka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan, mataki na biyu shine yin azumi 60 a jere. To waɗannan dukkan su jera su wajibi ne. To amma abin da ya shahi kafara ta rantsuwa ko kafara ta misali mutumin da ya kashe farauta, wanda kuma ba ya da halin da zai bada kimarta, wanda zai yi azumi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu zalika siyaman li yazuka wa bala amri. To anan in azumin ne ma zaka yi shi ma jira shi ba wajibi bane. Haka mutumin da yake dauke da harami haji ko umra ya aske kansa ko ya sanya dinkinken tufafi da abin da ya kama da haka, to shi ma in ma ya yanka rago ko ya ciyar da miskini 6 ko kuma yayi azumi 3, shi ma wannan azumi 3 jira shi ba wajibi bane. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, shi ma wannan in azumi zaka yi to jera wannan azumi ba wajibi bane. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabun nikah, mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, na faɗa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud fil haja, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya karantar da mu wato khuduba kila haja wato game da bukata abinda ake nihi da at-tashahhud anan ana nihi khuduba kenan khudubar shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa yaqra'u thalatha ayat bakin take na to shine anan wato Ibn Mas'ud yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu wato ita wannan khutba wanda ayoyi uku da zai karanta a ƙarshe aya ta farko na cikin suratu Ali Imran ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta biyu farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba aya ta uku na cikin suratul ahzab fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima to wannan ita ce ake kiranta khutbatul haja kasancewar larabawa tun a jahiliya idan sun zo daura aure to akan samu gwani iya zance wanda yake ma'abucin fasaha ya tashi a cikin taron jama'a wato yayi khutba wanda khutbar ta su ta kunshi alfahari da nuna isa da jiji da kai an gane ko a cikin khutbar za a yi ta ambata duk wani abu wanda yake na alfahari na shahara na nuna isa da kasaita to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya turo shi wannan abu da suke na khutba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rubuza shi ba illa kasancewar ya canza masa fuska an gane ko ya canza masa fuska khutbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu'minai khutba ce wadda take ta kunshi tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala kuma da nuna girman kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan kowa da komai farko dai mu yace cewa inna alhamdulillah lalle dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah sai yace nahmaduhu muna gode masa muna yabansa muna jinjina masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa da agajinsa akan duk abin da muka sa gaba wa nastaghfiruhu kuma muna roƙonsa gafara akan kasawar mu da gajiyawar mu wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da kariya da ubangijin mu game da wato muguntar kawunan mu an gane ko min shururi anfusina game da sharrace-sharracen kawunanmu wa min sayyiati a'malina haka nan game da wato miyagun ayyukanmu sune ayyuka na sako kaga a farkon wannan khutba kaga yabo ne da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya ce may yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu wani wanda ya isa ya batar da shi duk wanda Allah ya sita shi akan wannan tafarki madaidaici to wani yayi kadan ya kautar da shi gabarin tafarki duk duniya inda za ta hadu wanda Allah ya sita shi akan musulunci to babu wanda ya sai kafirtar da shi wannan hidaya ita ce hidayatut tawfiq, yi ma bawa dace game da karbar musulunci, wanda wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala. Shine yace man yahdihi Allah, duk wanda Allah ya shirye da shi fala mudillala, babu wanda ya isa ya batar da shi. Wa man yubdil, duk wanda Allah ya batar da shi ya kautar da shi gabarin tafarki madaidaici, fala hadiyala, ba wanda ya isa ya shirye da shi. Duk wanda Allah ya batar da shi to babu wanda ya isa ya shirye da shi. Kaga wannan jumla tana nuna mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wataala, shi yake da iko akan kowa da komai. Sannan sai yace wa ashhadu an la ilaha illallah, ina shaidawa, ina tabbatarwa tun daga harshena har zuwa zuciyata, a sama ko a ƙasa, babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai. Wa ashhadu, kuma ina shaidawa, ina tabbatarwa, anna Muhammadan, lalle annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'i, abduhu, bawa ne na Allah, wa rasuluhu, kuma manzansa ne wanda ya turo zuwa duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama. To wannan shine canza fuska da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yama kudubar da larabawa suka saba tun a jahiliya, in sun zo daura aure sukan yi kuduba, illa kasancewar kudubar su kawai abali ne na alfahari da nuna isa da nun da jiji da kai, abinda take kunsa. To kuma ga waɗannan ayoyi guda uku, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, ku tsare dokokin Ubangijin ku matukar tsarewa, duk abinda ya dora muku nayi ku kwatanta abinda ya hane ku ku hannu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku sake ku mutu face sai kuna musulmi, ma'ana ku da zinci ruko da wannan musulunci har mutuwa ta cin muku, kamar an ce da ku ne mutu wa antum muslimu. An gane ku kenan. Annahayu, annahayu huna bi ma'ana al-amr, da yace wala tamutunna, kar ku sake ku mutu. Kaga ya ba wanda sai hana kansa mutuwa, sai yace illa wa antum muslimu, kamar an ce mutu wa antum muslimu, ku yi kokari ku mutu halin kuna musulmi. Aya ta biyu kuma tana nuna mana tushen mu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yace ya ku mutane ku tsare dokokin Ubangijinku, Ubangijin da ya halicce ku daga rai daya daya shine annabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, sannan Ubangiji ta'ala ya halicci mata, wato daga wannan rai daya daya Allah ya halicci mata ga annabi Adam, ita ce Hawwa, wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, tsakanin Adam da Hawwa Ubangiji ta'ala ya yada wato mazaje masu yawa da mata masu yawa, dukkan mutushen mu wato ƴaƴan Adam. Sai yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba, sannan kuma aya ta uku, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. To dan haka kasancewar wannan ita ce ake kiranta qutubatul haja, malam ya zo da wannan qutuba domin ya fa'idantar da mu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan an zo daura aure to ayi wannan qutuba. Wane ne zai jibinci yin wannan qutuba? Shine wato waliyin amarya idan zai daura aure. An gane ku? Ko kuma mu ce wanda ya jibinci daura aure shine zai yi wannan kuduba, wanda aka mika masa wuka da nama akan cewa ya kulla wannan aure, to shine zai yi kudubar. Tare da cewa jumhur malamai a gunsu yin wannan kuduba sunna ce, inda za a daura aure ba tare da an yi wannan kuduba ba to aure ya dauri ya inganta. Sabani ga malaman zahiriya su sun tafi akan cewa wajibi ce, idan aka daura aure ba a yi wannan kuduba ba, suka ce ta tashi auren bai yi ba dole za a bude shi. to amma magana mafi rinjaye sunna ci ba wajibi bace kamar yanda zai ƙara zawa a cikin darasin mu a yau a magana mafi rinjaye ba wajibi bace yin wannan hudu ba sunna ne kuma dan haka kasancewar wato ita wannan hudu ba bata takaita ba akan daura aure duk wani al'amari wanda yake mai muhimmanci to ya kamata yin jama'a za su yi wannan hudu ba ta gabata ina ma a ce shugabannin mu sun iya wannan in suka zo lacca za su yi diskur su guda da wannan hudu batul haja dan haka duk zama in za a yi za a tattauna to abinda ya kamata ba ci ake ba a guda da addu'a ya addu'a a wannan khutbatul haja wanda ya iya a cikin taron shi zai in shugaban zaman ya iya to shi ya kamata yi in ko bai iya ba to wanda aka san ya iya sai a sanya shi ne in an gama kuma in ya so shi shugaban taro ya dau magana haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da sauran malaman suka ce duk wani al'amari wanda yake mai muhimmanci to in za a yi ya kamata a gabatar da khutbatul haja dan haka sahabbai suke ambatanta da khutbatul haja zamu tashi hadisi na gaba alal musannif rahimahullahu ta'ala wa an jabir radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري وعن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدؤي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن مئي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال ذهب فقد ملقتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له إن قلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها 20 آية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza khataba ahadukum almar'a idan ɗayan ku wato nanihin neman auren mace lokacin da kake da niyyar wato neman aure shine manzon Allah yace idan dayan ku nanihin neman auren wata mata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha manzon Allah yace in har yana da ikon da zai ga wani abu na jikinta abinda zai kai shi zuwa aurenta fa ya fa'al manzon Allah yace ya aikata in har ya san a jikinta akwai abin da in har ya gani to zai iya kwadaitar da shi ya iza shi zuwa aurenta manzo Allah yace ya kalla ba matsala shine yace fa inistaqa manzo Allah yace in har ya samu dama an yanzura minha da zai ga game da jikinta ila ma yaduhu abin da zai iya kai shi zuwa ila nikahiha zuwa aurenta manzo Allah yace fa ya fa'al ya aikata babu laifi a kansa al-imam Ahmad da Abu Dawud su suka rawaito wannan hadisi marwaitan hadisi gaba ɗayan su amintattu ne don haka al-hakim an-Naisaburi wato ya inganta hadisin malam na faɗa hadisin yana da shahid ma'ana hadisi wani hadisi wanda ya kunshi ma'anarsa abun al-imam Tirmidhi haka al-imam an-Nasa'i riwayarsu daga al-Mughira ibn Shu'ba sannan abun wato ibn Majah da ibn Hibban su ma suna da hadisin da ya kunshi wannan ma'ana riwaya ta Muhammad wato ibn Maslama Allah ya kara masa yadda shine malam sai yake cewa wani muslimin naga al-imam Muslim riwaya daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin manzon Allah ya fada ga wani mutum tazawwaja imra'a mutumin da ya auri wata mata manzon Allah sai yake fada masa yake tambayar shi yace a nazarta ilaiha matar da ka aura shin kaje ka ganta qala la yace a kawai dai labari aka bani qala manzo Allah yace to idhhab fanzur ilaiha je kaka ganta manzo Allah ya masa umarni yace je kaka ganta to dan haka wannan hadisi na farko hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda anan wato umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana sai dai umarnin baya fa'idan tar da wajauci mustahabbanci ne shiryasuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana saboda shi aure ana gina shi ne akan dorewa da dawwama ba ana yin aure dan arabu shi yasa ganin mace kafin ka aure ta to wannan sababi ne wanda zai iya dawwamar da wannan aure tsakanin ku shine anan manzo Allah yace idza khababa ahadukumul mar'a idan dayan ku nanihin wato auren mace don haka al-imamu Shafi'i wato malaman Shafi'iyya Allah ya ji kansu suka ce ya dace kallon da mutum zai ma mace ya zamanto kafin ya je neman aure. Ba sai in ka je ba ka ce a ina so zan gana da diyarku, na ji an ce akwai iya a gidanku, ina so zan gana da ita mu tattauna, in har mun samu haɗin kai zan aure ta. Ba haka bai kamata. Kafin ka je ka nemi izinin ganawa da ita, ka yi kokari ka ganta da farko tukun. Me yasa, mecece hikima? Saboda anan in a farko ka ganta, in har bata maka ba, kaga za ka barta ba tare da cutarwa ba. Amma ka je kun zauna da ita, kun hiranta, kuma kaga tsarinta bai maka ba, kuma ka sha da baya, kaga wannan akwai wani abu wanda yake na cutarwa. Amma in a ce a farko ka san ɗeta ka ganta, in ta maka to sai ka je ka nemi ganawa da ita, in bata maka ba to daman shikenan, ba kar kai kai magana ba. Dan haka shi wannan hadisi Jabir Allah ya kara masa yadda da kansa yake cewa, da naji manzon Allah ya faɗi wannan hadisi, yace idan ɗayan ku na nihin neman auren mace, in har yana da ikon da zai yi kokari ya ga wani abu na jikinta wanda zai iya kwadaitar da shi ya iza shi zuwa aurenta, manzon Allah yace fa la yaf'al ya aikata, babu wani laifi a kansa game da wannan kallo. Jabir Allah ya kara masa yadda yace fa khatabtu jariyatan, yake cewa sai na nemi auren wata yarinya, yake cewa fa kuntu atakhabba'u laha, yace na kasance ina sandarta sando nake, yace hatta ra'aytu minha ma da'ani ila nikahiha, a jikinta sai da naga abin da ya kwadaitar da ni ya iza ni zuwa aurenta, yace fa tazawwajtu hana aureta. To dan haka kasancewar shi wannan hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa mutun ya kalla game da macen da yake nihin aure, abinda zai iya kwadaitar da shi ya iza shi zuwa aurenta, malamai suka ce wannan hadisi ne mutlak. An gane ku? Tare da ce kenan manzon Allah bai kayyade ba abinda zaka kalla a jikinta, shi dai yace in dai a jikinta kana da damar da zaka kalli abinda zai iya kwadaitar da kai ya ingiza ka zuwa aurenta, manzon Allah yace ka aikata ba laifi. To tare da cewa su jumhurin malamai sun tafi akan cewa abinda kadai yake halatta mutun ya kalla game da matar da yake nihin aure, suka ce fuska da tafukan hannu. Me yasa? Saboda ita fuska ita ce matattarar kyau, ta fuska ake iya gane cewa kyakkyawa ce ko kuma mummuna ce. Suka ce tafukan hannu ta hanyar su ake gane cewa wato kasancewar mani'imciyar jiki ce ko kuma jikinta kakkausa ne. An gane ko? Ta tafin hannu ake iya gane kasancewar, misali wato ni'ima ta jiki ko rashin ni'imar jiki. Dan haka suka ce kawai iya abinda mutum zai iya kallo fuska wato da tafukan hannu. Kamar in ka koma cikin wake-waken su na jahiliya, zaka ji suna wasa wato yatsotsin mace, kamar kasancewar ya zamantuwa yatsotsi ne waɗanda suke dogaye, kamar yadda yake cewa sibatul banani wal aranina wal qana da dafil khusuri fi tamamin wa ikmali. To shine anan ya abinda su jumhurin malamai suka tafi. Al-Imam Al-Auza'i Allah ya ji kansa shi cewa dukkan wani wuri wanda yake na nama na tsoka a jiki sune zaka kalla, kenan anan ne zaka iya ganin abinda zai iya kwadaitar da kai zuwa aurenta ko kuma abinda zai iya saka ja da baya. Tare da cewa Dawud ibn Ali Al-Zahiri shi cewa zaka kalli dukkan jikinta gaba daya, ko ina shi cewa babu wani kaiji, ko ina zaka iya kalla a jikinta gaba daya. Wanda wannan kuma shine zahirin hadisi, tunda manzon Allah bai kayyade ba, kuma yana daga cikin abin da yake kara karfafa haka shine fahimtar su mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marwayatan hadisi. Yanzu Jabir Allah ya kara masa yadda mai ya faɗa, cece da naji manzon Allah ya faɗa, yace lokacin nan yace wata yarinya da nake nihin aurenta, sai yace fa kuntu atakhabbu laha sai na zamanto ina sandarta an gane ko ina sandarta sai da na ganta a fakaice naga abin da ya kwadaitar da ni zuwa auren ta na aura dan haka kuma wannan kallo da zakai mata ba sharaki bane ba sai da yardarta ba sai da yardarta ba da haka lokacin akwai hadisi a cikin al-musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani haka a cikin wato as-sunan na Sa'id ibn Mansur Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da wato Aliyu Allah ya kara masa yadda ya aika ma Umar diyarsa Ummu Kulsum cewa Umar ya ga in ta masa wato a aura masa to a lokacin da aka aika ta gun Umar Allah ya kara mata yadda wato Umar sai ya dage mata wato shine kwabri ya dan kware mata wato mayafinta ma'ana kwabrinta to kaga wannan kasancewar wannan yana nunawa kenan a jikin macen zaka kalli abinda zai iya kwadaitar da kai iza ka zuwa aurenta kenan ba tare da wani kayyadewa ba to haka kasancewar in har ba ka da damar da zaka ganta to anan wace hanya za a bi hoto za a turo maka komai auren hoto baya biyan bukata iya abinda zaka yi sai ka samu wata amintacciyar mata ka wakilta ta ta je ita ta ganta ta bincike ta ta zo in ya so ta yi maka bayani game da sifofinta bayanin da zaka gamsu da shi kamar yadda akwai hadisi duk da cewa hadisin yana da illa hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mahaifiyata Ummu Sulaim zuwa gun wata mata manzon Allah yace in kin je ki kalli kagararta idan aka ce hurqu ita ce kagara wannan jijiya kenan ta dukdige manzon Allah yace ki diba mun nan sannan kuma manzon Allah yace shummi awaridaha yace ki shinshina wato bakinta ki ji me doyin baki ce ko ba ta warin baki manzon Allah yace wa ma'atifi hada gifin wuyanta manzon Allah yace duk ki shinshina mu to hadisin dai bai tabbata ba domin hadisin yana da illa a cikin sa illa kasancewar wannan dai in har baka samu damar da zaka ga ita matar to ba laifi kana iya wakilta wanda za ta je wato ta yi maka nazarinta kenan ta zo in yaso ta yi maka bayani mun yi bayanin cewa aure na hutu baya biyan bukata akwai dan uwa wanda yana turai wani lokaci mun ringa waya da shi wata yarinya ce yake so to sai ya kasance hotunan da take aika masa tsahin hotuna ne yanzu lokacin da yazo daga baya sai ya ga sabanin haka shi kuma har mahaifiyar shi ta je an yi magana sai ya kasance shi ba nau'in matar da yake so ba wallahi shine a wannan lokaci ya tada hankalin shi yace abinda tayi taha in ce shi me yasa ai kamata yayi ta tura masa hotunan ta na lokacin da take gayen da take amma sai ta ringa tura masa wasu tsahin hotuna can daban to dan haka kasancewar shi dai abinda yafi dacewa kenan ka wakilta wata mata ta je ta yi cikin ginta kenan in ya so ta zo ta yi maka bayanin cewa gayen da sifofin ita wannan mata in har kai baka samu damar kenan ganin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mana umarni anan dan haka dai anan babu aibantawa babu zargi akan wanda ya kalli mace in dai da nihin neman aure ne amma in ba da nihin aure bane ba to wannan haramu ne domin Allah ya umarci mu'minai cewa su rintsi ganin su to anan ita mace shin ita ma za ta iya kallon namiji idan tana son ta aura asali dai wani mace ta kalli ajinabinta ko shi namiji ya kalli manisanciyar shi mace haramun ne sai da dalili wannan ma dalili ne ya bada dama amma ita mace babu wani dalili da ya bada damar cewa ta kalli namijin da take so ta aura an gane ko na cewa ta kalli in ta ga namiji zai wuce ta tsaya ta kalle shi in ta ga ya mata in ya so kuma ta yi masa ta yi wannan bai mata so ba shi dai in ya je neman aurenta to a wannan lokaci ita ma sai ta kalla ta ga tsarin shi ya mata ko bai mata ba sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yakhubu ahadukum ala khidbati akhi manzon Allah yake cewa dayan ku mu'minai ai baya neman aure akan neman auren dan uwansa la anan nafiya ce korewa ne malamai suna fada malaman balaga suna cewa annafiyu ablagu minan nahi korewa tafi kai mutuka game da hani a ce maka ba a kaza yafi a ce maka bar kaza saboda in aka ce maka ba a kaza to wannan akwai hani da duriya kenan tuncan ma ba a yi to yakan zo a wata riwaya la yakhub ahadukum ala khidmati akhihi kenan bi iskanil ba kenan la'anan sai ta zaman tuna hiya ce amma a wannan riwaya kenan la yakhubu ahadukum manzo Allah yace dayan ku ku mu'minai ai ba a san shi ba da neman aure ala khidmati akhihi akan neman aure na dan uwansa musulmi hatta ya turuka al khabibu qablahu manzo Allah yace sai an kai lokacin da wanda ya nemi auren gabanin sa wato kwata-kwata ya bari ya dina au ya azana da ku kuma ya bashi izinin cewa ba laifi wane ni dai naga wannan wance bata mun ba in kana da bukata kai shi ka to asali dai game da hani wato shine haramci sai da dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa kenan karhanci dan haka dai anan malamai sun tafi akan cewa kwata-kwata baya halatta in dai wani dan uwanka musulmi ya shiga mace sharadi ya zamanto an karba masa karbawa anan ya zamanto baliga ce mai hankali in har ta yarda ta amince to anan ba maganar wani yanzu ko kuma waliyinta ya yarda ya amince wanda yake kula da al'amarinta to anan in har an amsa ma mutum an ba shi hadin kan cewa za a aure shi to anan baya halatta wani ya zo ya shigo in kwa lokacin da ya shiga ita bata ba shi hadin kai ba kuma su waliyanta ma'ana waɗanda suke kula da al'amarinta ba su ba shi hadin kai ba to anan kowa yana iya shiga an gane ko in dai ba a amsa masa ba amma matukar an amsa ma na farko to baya halatta wani ya biyo baya sai in shi na farkon ya bari ko kuma shi ya baka izinin cewa ka je ka shiga amma in a farkon shiga ne to wannan in kun kai ku dubu kuna iya shiga kuma haka in wani ya zo in dai ba a karba masa ba wani shi ma ya zo ba a karba masa in sun kai mutun nawa to kai ma kana iya sayo kai wanda akwai hadisi wanda ya gabata hadisin Fatima bintu Qais Allah ya kara mata yadda ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawara tana neman shawara sa tace ya rasulullahi akwai wasu mazaje guda biyu suna neman aure na akwai Muawiya da Abu Jahm ya rasulullahi wanne kaga a cikin su ya dace na aura wanda wannan hadisin yana nuna mana asali game da mu'minai shine neman shawara shawara kuma ana neman ta a gun mutanen ƙwarai masu tsoron Allah sune za su fito su faɗa maka gaskiya su yi maka nasiha in abu ya dace gaskiya za su gaya maka ba maganar rufa-rufa in bai dace ba hallo gaskiya za su faɗa maka ta zo ta nemi shawara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace Muawiya da Abu Jahm wato sun zo suna neman aure na wa kaga ya dace na aura ya manzon Allah manzon Allah sai yake cewa amma Muawiya fa su'ulu kullama lahu shi dai Muawiya manzo Allah ya ce talakka ne, ba shi da dukiya. Me yake nihi da ba shi da dukiya? Ma'ana ba shi da halin da zai iya rike mace. Ba ana nihi tarin dukiya, duk da cewa su tunanin mata daman a inda ya takaita akan tarin dukiya. Su da inda suka ga dukiya to su anan suke. Abu ne sananne ka koma cikin waƙe-waƙe na Larabawa a jahiliya, yanda suke nuna cewa su abin iya abin da yake gaban mata kawai dukiya. Kamar yanda ƙarfa ne yake cewa ba ƙarfa ba ne ba, A'asha ne shi ne yake cewa, ƙarfa ne yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu idha shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min wuddihinna nasibu yaridina tara almadi haythu alimnahu wa sharku ash-shababi inda kunna ajibu. Yace fa in tas'aluni bin nisa'i, in har kuka tambaye ni game da lamarin mata, yace fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu, yace ni masani ne game da al'amarin mata, kuma ni likita ne wanda na san ciwon su. Shine yace idza shaba ra'sul mar'i, idan kan mutun yayi hurhura aw qalla maluhu, ko dukiya ta yi karanci aka same shi talakka, fa laysa lahu min wuddihinna nasibu, ba shi da rabo game da san su. An gane, ba shi da rabo game da soyayya ta mata. In dai mutun ya zamanto kai yayi hurhura, ko kuma ya zamanto dukiya ta yi karanci, yace fa laysa lahu min wuddihinna nasibu, ba shi da wani rabo game da san su. Sai yace yaridina sara almadi haisu alimnahu, yace ita dabi'ar mata yace sukan gangara, wato yaridina sara almadi, wato sukan gangara ga tarin dukiya haisu alimnahu, duk inda suka san akwai dukiya to anan suke. Sai yace wa sharku shababi inda kunna ajibu, wato harkon kuruciya abun sa abu ne wanda yake wato mai kayatarwa, a ce saurayi ne ta matashi, to wannan abu ne wanda yake mai kayatar da su. To amma in dai da kudi ko hurhuran ba sa ganin ta yau, haka ne, in ka ji ana cewa tsoho ne to babu kudi. An gane ko wannan hurhura ta ma fi gawayi baki a gunsu. Sai ka ji ta ce wannan hurhura ne ita ma take burge ni. To shine ana shi kuma wannan baitittuka uku da yi Imrul Qais da ya tashi a baiti da ya jumulce su, yace arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna ash-shayba fihi wa qawwasa, yace arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu, yace ina ganin su mata ba sa son wanda dukiyar shi ta yi karanci, wala man ra'ayna ash-shayba fihi, ko wanda suka ga hurhura akan shi, wa qawwasa ya tangware yayi baka, yace wannan ba sa son shi. To dan haka anan manzo Allah sai ya ce mata amma Muawiya fa su'ulu kullama lahu, ki san da cewa shi Muawiya talakka ne ba shi da dukiya. Sai ya ce wa amma Abu Jahm fa la yadu al'asa an atikihi, shi Abu Jahm baya sauke sanda gabarin wuyayen shi. An gane ko baya sauke sandan shi daga wuya, wanda wannan kinaya ne, mace ba ta masa gani gani, in dai masa gani gani to ta sha duka, in dai ba daidai ba. Wasu malamai suka ce a kinaya ne, ma'ana mutum ne mai yawan bulaguro, ka san shi ma yawan bulaguro ba abun so bane abun mata. To dan haka shine manzo Allah sai yake bata shawara, yake cewa ki auri Usama, shawarar da nake baki ki auri Usama. To kaga kasancewar a wannan hadisi da shi Muawiya da shi Abu Jahm duka a lokaci ɗaya suka shiga, babu wani wanda ta amsa masa. Dan haka manzon Allah sai yake ba ta shawara, yace ki auri Usama. Dan haka wannan a farkon al'amari, wannan yazo, wannan yazo, to kowa yana iya shiga ko kun kai ko dubu, amma duk lokacin da ta karkata zuwa ɗaya
ta nuna shi take so aka amince to kuma dole ku ja baya to shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hatta ya turkal khabibu qablahu sai in shi mai neman auren gabanin sa kenan ya bari au ya abana lahu ko kuma ya bashi izinin cewa kaje to dan haka a nan lokacin da shi ya bari to kowa yana iya zawa to lokacin da ya bada izini yanzu misali shi ya je an bashi hadin kai amma ya ga dai bata masa ba sai ya zo sai ya nemi izinin ka wani da Allah ina wance in har kai baka da niyyar aurenta ina nema da Allah a bani izini ni mu je mu gana da ita ko na samu shiga to sai ya ce a ba laifi to kai kuma kana ji lokacin da ya bashi izini to in ka iya sai ka daulin washin shin ya so ka rigaya an gane ko tunda wannan izini da ya bada ai ya nuna cewa ya bari tunda ya bada izini to wani ma ba sai ya zo ba ya nemi izinin shi tunda ba kiyar shi bace ba shi wannan da ya ba izinin in dai wani ya ji lokacin da ya ba wannan izini to shi ma yana da damar ya je ya shiga ba sai wanda aka ba izinin ba to dan haka dai a takaice jumhurin malamai sun tafi akan cewa hakan haramun ne in dai dan uwanka musulmi ya shiga an amsa masa an bashi hadin kai to baya halatta ka shiga in ka shiga kuma ka kasa shi to wannan ka aikata abin da yake haramun dole ka tuba zuwa ga Ubangiji amma auren aure ne ingantacce wannan abin jumhurin malamai Dawud ibn Ali al-Zahiri yace duk wanda yayi haka yace auren aure ne batacce ko da ya shiga in kafin ya shiga daki da matar sai a buda in ma ya shiga daki da ita ce dole za a buda to illa kasancewar dai magana mafi rinjaye auren aure ne ingantacce illa kasancewar wannan laifi ne mutum yayi to amma in ya kasance misali malamai suka ce in har ya kasance kamar yanda wato al-imamu Malik wato kamar yanda wasu daga cikin malaman malikiya su sun tafi akan cewa in har shi wanda ya zo ya shiga neman auren aka amsa masa fasiki ne ita kuma mace ce ce wadda take kamammiya to anan yana halatta kai ka zo ka shiga domin mace wadda take kamammiya ba ta dacewa ga fasiki an gane ku amma tare da cewa jumhurin malamai su sun tafi akan cewa in dai an karba masa koda fasiki ne to bai ya halatta wanda ya zo ya shiga malaman malikiya su ne suka tafi akan cewa in dai fasiki ne to bai yi daidai da ita ba in ita matar kenan kamammiya ce to ba laifi wani mutumin kwarai yana iya zawa ya shiga ya kasa shi a takaice dai wannan hadisi kamar yanda bayanin ya gabata yana nuna mana wato yadda ake neman aure kenan in har wani dan uwanka musulmi ya shiga an amsa masa to baya halatta kenan wani ya zo ya shiga kenan sai in na farkon ya bari ko kuma shine ya baka izini hadisi na gaba hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda na fada wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah wato sai take cewa ya manzon Allah ji'tu ahabu laka nafsi tace takanas ya manzon Allah na zo ne domin nayi maka kyautar kaina fa nazara ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalle ta fa sa'ada an-nazara fiha wa sawwabahu manzon Allah ya daga dibin sa game da madaukakin jikinta kuma ya sadda ma'ana ya kalle ta sama da ƙasa ثم طاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه sannan manzon Allah sai ya girgiza kansa me yake nihi da girgiza kansa kenan bata kayatar da shi ba falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an a lokacin da ita wannan mata ta ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunta komai game da al'amarin ta cewa ya karbi kyautar da ta masa ko bai karba ba. Jalasat wato sai ta zauna. Gane ku ta nemi wuri ta zauna. Faqama rajulun min ashabihi, wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi ya miki. Faqala ya rasulullah, yace ya manzon Allah, in lam takullaka biha haja fazawwijniha, yace ya manzon Allah, in har baka da bukatar ta ni a aura mun ma. Kala sai manzon Allah yace masa, fa har indaka min shay, shin ko akwai wani abu na dukiya a gunka wanda zaka biya sadaki? Faqala la wallahi ya rasulullah, yace rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah, babu komai na dukiya a gona. Faqala sai manzon Allah yace masa, izhab ila ahadik, je ka gun danginka, fanzur hal tajidu shay'a, je ka ka bincika ko ka samu wani abu na dukiya ka kawo a daura maka. Shine yace izhab ila ahadik, je ka gun danginka, kenan koma gida, koma cikin iyalinka, danginka ka samu wani abu ka kawo a daura maka abu. Fa zahaba, wannan sahabi ya tafi cikin danginsa, kuma raja'a, sannan sai ya dawo. Fa qala la wallahi ma wajadtu shay'a, yace ya rasulullahi, rantsuwa nake da ubangiji na, yace wallahi ban samu komai ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sai yace da shi, unzur, je ka dai ka diba ka bincika, walau khataman min hadid, manzo Allah yace ka samu koda zobe ne na bakin karfe, manzo Allah yace je ka samu. Fa zahaba, wannan sahabi ya koma ya bincika ya bincika, sun maraja, sannan ya dawo. Fa qala la wallahi ya rasulullah, wala khataman min hadid, yace rantsuwa nake da Allah ya manzon Allah, yace wallahi dide da zobe na bakin karfe, yace ba samu ba, ban samu. Sai yace walakin hadha izari, yace ya manzon Allah, wannan gyautu na ne. Idan aka ce izar, zanan da ake daurawa a rufi al'aura, an gane ku, shine a wancan lokaci ba wando bane ba, ma'ana zane ne mutum yake daurawa a tsatsan shi ya rufi al'auran shi. Shi ne yace walakin hadha izari, yace ya rasulullahi, wannan shine daidai gyautu na gaya. Ka ga yanda mazan jiya suka rayu rayuwa ta kunci, wai wannan gyabtan wa shi kadai ne fa, hatta da mayafin da zai rufa kafadar shi yayi maganin zafi ko zafin rana ko sanyi babu. Kawai wannan zanan da ya daura a tsatsan shi ya rufe al'aurar shi, shi kadai ne iya abin da ya mallaka. Yace walakin hadha izari, yace ya manzon Allah, yace wannan gyabto na ne, in tana so in bata shi a matsayin sadaki. Sahal Ibn Sa'ad yake cewa ma da huri dawo, yace bashi da mayafin da zai rufe kafadar shi ya masa maganin tsananin zafi na rana ko kuma sanyi, mayafin da zai rufe kafadar shi ba. Kawai iya abin da ya faɗa, yace ya rasulullahi hadha izari falahanisu, in ta yarda ta amince mu tsaga shi tsakiya in ba ta rabi in daure bi. Zanan da yake daura ya tsaga rabi, a ba ta rabi, shi kuma ya daura rabi, rabin shi ne a matsayin sadaki. Manzo Allah sai ya ce masa, mata sunau bi zarika, manzo Allah ya ce me za ta yi da gyautanka? Illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay'un, in har kai ka daura wannan zane, to ita kuma me a ba ta, ba ta da komai game da shi, menene za ta yi? Kai kanka bai wuce ba mutum daya, to in kai ka daura, to ita menene za ta yi amfani da shi a cikin wannan gida? Manzo Allah ya ce wa illa bisathu, in kwa ka dangana ka bata, lam yakun alaika minhu shay'un, kai kuma me za ka daura ka rihi al'auranka? Me za a yi? Fajalasa rajul, wannan mutum shi ma sai ya koma ya zauna. Hatta idza qada majlisuhu, har aka kai lokacin da zamansa ya tsawaita, kama sai ya tashi ya kama hanya ya tahi ya juya. fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muwalliya, manzon Allah ya ga ya juya ya tafi zai koma gida ya dangana kenan. Fa amara bihi, manzon Allah sai ya umarni ya sa faduri ya bihi, manzon Allah ya ce maza a kirawo shi, aka bi bayan shi aka dawo da shi. Fa nan ma sha a lokacin da ya dawo, kala sai manzon Allah ya ce masa ma za ma aka min alqur'ani, mike tare da kai na alqur'ani. Kala sai ya ce mai ya suratu kaza wa suratu kaza, addadaha. Ya ce ya rasulallahi, na haddace sura kaza, na haddace sura kaza. Ya lissafa masa iya abin da ya haddace na alqur'ani. Fa kala sai manzon Allah ya tambaye shi taqra'uhunna am zahri qalbik, manzon Allah ya ce gaba ɗayan waɗannan surori da ka zana mun, manzon Allah ya ce ka haddace su, shine ma'ana taqra'uhunna am zahri qalbik, ma'ana ka haddace su gaba ɗaya. Kala na'am, sai ya ce kwarai da gaskiya manzon Allah. Kala sai manzon Allah ya ce masa to izhab, tafi, faqad mallaktukaha bima ma'aka min alqur'an, wannan mata manzon Allah ya ce na mallaka maka ita a sababin abin da yake tare da kai na alqur'ani. Manzon Allah ya ce na mallaka maka ita, ma'ana na aura maka. Kamar yanda ƙarin bayani zai zo, ana iya amfani da lafazin at-tamlik, shi babu wata siga cewa sai ita, na baka ko na mallaka maka ko na aura maka, duka wannan yayi, duk kalimar da za a iya fahimtar cewa an bada shi kuma yace ya karba, to wannan ya inganta. Shine ana manzo Allah yace faqad mallaktukaha, manzo Allah yace na mallaka maka ita bi ma ma aka min alquran, a sababin abin da yake tare da kai na alqurani. Hadisi ne muttafaqun alayhi, lafazin al-Imam Muslim, lafazin na al-Imam Muslim ne. A wata riwaya ta al-Imam Muslim, manzo Allah yace masa in qalik, tafi, faqad zawwajtuka ha fa allimha min alqur'an, manzo Allah yace tabbas na aura maka ita, koyar da ita wani abu na alqur'ani. A wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari, manzo Allah sai yake cewa amkannaka ha, mun tabbatar maka da wannan mata bi ma aka min alqur'an, a sababin abin da yake tare da kai na alqur'ani. Kaga wajen lafazi kusan nawa, mallaktuka ha, zawwajtuka ha, amkannaka ha. To dan haka duk sigar da za a iya fahimta to wannan tayi. Naga al-Imam Abu Dawud riwaya daga Abu Huraira, kada sai manzon Allah yace masa ma tahafazu bi ka haddace na alqur'ani. Kada sai yace suratul baqara, suratul baqarati wallati taliha, na haddace suratul baqara da surar da take biya mata, wadda take biya mata suratu Ali Imran. Kada sai manzon Allah yace kun fa allimha 20 aya, manzon Allah yace tashi je kaka koyar da ita aya 20. Wannan aya 20 da zai koyar da ita shine matsayin sadaki, kamar yanda insha Allah ƙarin bayani zai zo akan hadisin a darasi na gaba. Nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.